الحديث التاسع عشر عن ابي العباس عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على دابته فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي روايه غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع الاسر يسرا وانا حديث ان كربو دغا ابو العباس عبد الله بن عباس وتو دن جدان بابا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كسنتي ابايان النبي صلى الله عليه وسلم تبتا غريشي يوما وترانا على دابة اكن وتا دابة wannan yana daya daga cikin falalarsa dan adadin sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su a baya akan dabba yana tare da su ba su da yawa ba su kuma mutum goma ba wani malami ya wake suna mun tawaken amma ya wake su aka cikin wani baitin waka adadin sahabban da annabi ya dora su baya akan dabba wato falala ce annabi ya hau kan raƙumi ko ya hau kan alfadari ko doki ya dora ka a baya kuna tare da wannan falala ce ba kowa ya samu wannan ba yace na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yawman a watarana ala dabbatin annabi na kan dabba wannan sai nuna yadda annabi ke kaskantar da kai ya fi kowa fa amma zai hau dabba wai kowa ba shi kadai zai dora wani a bayansa ya dora wani a bayansa fa kala sai yace da ni ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalimat zan sanar da kai waɗansu jumloli masu amfani farko ihfazillaha ya fa ka kiyaye dokar Allah sai kai ma Allah ya kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye dokar Allah tajidhu tujahak zaka samu Allah yana maka jagoranci cikin dukkanin al'amuranka idza sa'alta fas'alillah idan zaka roka to ka roki Allah kadai kar ka hada shi da wani wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako wajen Allah kadai kar ka nema a wajen wani to a nan gurin roko iri biyu ne haka neman taimako ma iri biyu ne ko ya zanto abinda zaka roka dan adam yana da ikon baka shi wannan dan ka roki dan adam cikin abinda yake da ikon baka shi babu laifi ko ya zanto abinda zaka roka ba mai ikon yin shi sai Allah kamar saukar da ruwan sama kamar warkar da mara lafiyanka da yake kwance a gida kamar sanya albarka cikin harkar kasuwancinka sanya albarka cikin harkar nomanka wannan akwai dan adam da zai iya ba wanda zai iya sai Allah to sai ka roki Allah shi kadai amma ba ni rantan kaza ba ni taimakon naira goma zan shiga boss idan an tashi daga masallaci ban da abin da zai kai ni bakin bata bakin abin nan first office ba ni taimakon kaza wannan dinnan gurin masu ikon wannan suna da yawa saboda haka dan ka roki irin wannan dan saboda bukata ba kai laifi ba ba a kafa hujja da wannan hadisin mutum ce ba yanzu ba ka ce da mu idan sa altafa sallallahu alaihi wasallam dan me zaka roke ni kar ka kafa masa hujja da wannan hadisin zaro naira goma ba shi kije ki ga mota wa idza sa'anta fasta'in billah haka neman taimako in zaka nema ko dai zanto dan adam na da ikon yin shi kama mun nan gurin mu dora kayan nan a bayan dabba ta kama mun nan gurin mu dora kayan nan a mota dan Allah mota ta an tashi batir yayi sanyi ku dan taimaka mun a tura ta kai wannan duk dan adam zai iya wannan amma dangin taimakon da ba mai iya yi sai Allah to shi ake nufi ka roka wajen Allah sai kadai shine ma'ana wa idza sa'anta fasta'in billah wa'alam anna al-ummata ka sani cewa lalle al-umma law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da ace al-umma za ta taru kan su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka ba su isa amfane ka da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta cewa naka ne ace duk garin nan su taru sai sun sa ka zama mai arziki in Allah bai sanya ka cikin mai arziki ba tun lokacin da aka yi rubutu kana cikin mahaifiyarka ba za ka taba zama mai arziki ba za a rinka baka abin amma yana zurarewa yana fita
ka samu kudin masu tarin yawa amma su ka kashe su tafi a shirme. Saboda haka in duniya za ta taru ta yi maka abu wani abu ba mai amfani, ba za ta amfane ka ba sai da abin da aka rubuta maka can wanda muka karanta a baya, yi umaru bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id, wannan an rubuta tun kin. Wa in ijtama'a ala an yadurruka bi shay'in, idan al'umma za su taru gaba ɗaya kan sai sun cuce ka da wani al'amari da wani abu, lam yadurruka, ba su isa su cuce ka ba, illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka, sai da abin da aka riga aka rubuta a kanka cewa zai same ka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, rufi'atil aqlam, an riga an dauke alkalamin da ake rubutun an cire shi daga kan takaddan, wa jaffatis suhuf, takaddun sun bushe, an gama komai kenan. Rubutun da aka ce malaka ya riga yayi har takaddan sun bushe, yanzu kawai abin da aka rubuta din ne yake gudana, wani bai sai canje wannan abin ba. Wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih, wa fi riwayati ghayr Tirmidhi, a wata riwayan wanda ba Tirmidhi yayi ba, ga abin da annabi ce, ihfazillaha tajiduhu amamak, ka kiyaye dokar Allah zaka samu ubangiji a gaban ka yana maka jagoranci. Ta'arraf ila Allah sirraka, ka nemi sanin Allah ta hanyar bauta masa da yin imani da shi. Sirraka'i, lokacin da kake cikin yalwa, ya arka fi shidda, Allah zai san da kai a lokacin da kake cikin tsanani. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibaka, ka tuna duk abin da ka sani cewa abin da duka ga ya kuskure maka, dama can ba a yi shi ba don ya same ka. Kar ka dauka wata dabaran ka ce gonin tankace ka iya gogociya, ba haka bane. Wama asabaka lam yakun li yukhti'aka, abin da duka ga ya same ka, dama can ba a yi shi ba don ya kuskure maka, an kaddara zai same ka. Wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabri, ka sani cewa tun nasara ko don lokaci yana tare da hakuri, in ba a yi hakuri ba a cin nasara ko kowane irin al'amari. Wasabru mislu ismihi murrun muzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al'asr, haka suka ce wai wasabru mislu ismihi, shi lafazin as-sabru kamar yadda kalmar take haka yake, domin daga as-sabr ne, as-sabr kuma shine madaci ko wani abu mai tsananin daci daga cikin yayin ciyawa, suka ce shi hakuri daci gare shi. Murrun muzaqatuhu, ɗanɗanansa yana da daci, lakin awaqibuhu ahla min al-asali, sai dai ƙarshensa ya fi zuma zaki. In dai kai haƙuri daga ƙarshe to za ka ta zuma kenan. Wa annal faraja ma'al karbi, wa annal faraja, yayewar kowane irin musiba ma'al karbi tana tare da bakin cikin, in dai bakin cikin ya zo to yayewa tana kusa. Wa la rubba nazilatin yadiku biha al-fata zar'an wa inda Allahi minha al-makhraj saqat falamma istahkamat halaqatuha furijat wa kuntu azunnuha la tufraj. Wa la rubba nazilatin, yato da dama wata musiba za ta sauka, yadiku biha al-fata zar'an, kaga yaro ya damu, kaga matashi ya damu, musiba ta zo masa ba ya da gwaran cewa, ba ya da kwarewa game da rayuwa, ya damu a kan abin da bai kamata ya damu ba. Wa inda Allahi minha al-makhraj, mafitar wannan abin yana wurin Allah. Baka musibar ta zo ta yi tsanani, falamma istahkamat halaqatuha, sai da sarkarta ta gama haduwa ko ina da ko ina, ta zagaye mutum kamar bai zai fita ba, furijat, sai aka yaye ta. Yace wa kuntu azunnuha la tufraj, da ko tsammani nake yi na gama ba za a yaye wannan musibar. Wa anna ma'al usri yusra, kuma lalle tsanani wato ainihin akwai sauki tare da shi. To abinda muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada akai, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya shafe mana. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
Me tambaya ta farko ga ta mana yake cewa akwai hadisi riwaya Tirmidhi da yake cewa ku yi sallah a bayan wanda ya ce la ilaha illallah kuma ku sallace shi, sai mutum aka samu ya yi kalmar shahada kuma sai aka zo aka samu wani aiki ya bayyana wanda yake ware-ware masa tauhidi, koko a bayanansa na baki koko wasu halayensa, to ya za a yi da wannan lamarin?
Wannan hadisi yana bukatar ka tabbatar da shi ta fuskar riwaya kafin hukuncin ya zo. A iyakacin sani na abin da zan iya tunawa, wannan hadisi dhaifi ne. Cigaba.
Mai tambaya ta biyu yake cewa shin ya halatta a ƙayyade lokaci kamar na sallan azahara ko la'asar ko isha, kuma idan aka gayyace sai kasance yawancin mutanen wurin suna da bukata kamar na tafiya makaranta, in aka ce karfe 4 ne ko karfe 7 da rabi za a yi wannan sallar. To idan suka ce za su tsaya sallah kullum za su yi latti zuwa makaranta, ya halalta su tura wani gabe musu sallah don su samu tafiya makaranta?
Dama sai ya zo lokaci. Na farko dai sallah an sa masa lokaci wanda shari'a ta zora. Sai dai wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan jinkirta sallah bai yi shi farkon shigowar lokaci ba, har ya dan jinkirta. Jinkirta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi, sahabbai sukan ce yakan jinkirta ne gurgurdan yadda yake ganin in sahabbai sun zo. In waɗanda ake tsammanin wannan su ne mamu na yau da gobe a masallaci, ana ganin kamar adadinsu ya cika. Alal misali, mun riga mun saba da la'asar kullum za mu yi sallah da sahu uku ko huɗu, to sai muka samu adadin da ya kai sahu uku a masallaci, to ba za mu tsaya jira ba sai mu ci gaba da sallah. In muka samu kawai sahu ɗaya ne ya shigo, to sauran suna da haƙƙi na mu jira su. Matuƙar mun san al'adance kullum aka kai wannan adadi na sahu uku. Shi yasa wani lokacin a wajen sallolin Annabi za a ga ya sallace su a farkon lokacin su, wani lokacin ya jinkirta. Waɗanda suke da larura na zuwa makaranta ko zuwa wani abu da suke da lokaci kayyadajje, wannan kamata ya samu liman su faɗa masa. Matuƙar suna daga cikin adadin mutane masu yawa da ake jam'i da su a nan masallacin, ko ma a kowane masallaci ne, sai su faɗa ma liman uzurin su don a rinka yin sallah a kan lokaci don su ciki makaranta, a maimakon su faru sallar su daban su zo su yi sannan kuma a zo a yi jam'i. Ko su je wani masallacin da suke ganin ana iya gamawa a kan lokaci daga can su wuce wurin makarantarsu, ko su tafi makarantarsu bari in sun je can su haɗu su yi jam'in su a can, sama da su zo nan misali, ko kuma sama da su zo masallacin unguwarsu liman bai zo an yi jam'i ba su zo su yi nasu da hujjar cewa za su zo su tafi. Wannan zai iya kawo rudani. Bai kamata mutum musulmi ya kawo ƴan uwansa musulmi rudani ba cikin al'amura makamantan waɗannan. Na'am.
Mai tambaya ta gaba yake cewa shin ya dace a fitar zakka na amfanin gona, alhali akwai ma bukata a garin a je a gina masallaci da shi?
A'a, zakka na amfanin gona dama ai kayan abincin zaka fitar, ba a yadda ka sayar ba ka bada kuɗi. Wannan kayan abincin shi ne zaka fitar ka bayar da shi ga waɗanda suka cancanta a basu, waɗanda Allah ya zana a cikin suratul Tauba. Na'am.
Mai tambaya ta gaba yake cewa mutum ne ya kone ko hannayensa ko a ce jikinsa gaba ɗaya, to babu halin yadda zai ce mama bari alwala, to ya zai ga ta malam a wannan yanayi?
Shikenan sai ya sallarsa a haka, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Idan mutum dukan gaban alwalansa suka kone, ta yadda ba zai iya yin alwala ba, ba zai iya yin taimawa ba, sai ya sallarsa a haka. Idan ko mutum wani sashi na jikinsa ya kone wani sashi bai kone ba, sai ya wanke inda ya samu damar wankewa, inda bai samu damar wankewa bai kyale shi haka. In taimama ce ya shafi inda ya dama samu daman shafa, inda yake da kurji kuma ya kyale shaka. Idan mutum kuma wani sashi na kurjin an sa masa bandeji, an taure shi da bandeji, sai ka zo wurin alwala, to ba a shafa akan bandeji. Duk abinda malamai suka kawo na fiqh dinnan akan almasu alal jabira, shafa akan bandeji ko kuma dukkan wata auduga ko wani sumba da aka sa masa magani aka nade gembo da shi, hadisin sahihi ne, yana nan cikin bulugul maram, hadisi ne da'ifi. Asalin abinda shari'a ta so ka tace ka yi abu ne ɗaya cikin biyu, ko dai wanke waje ko kuma shafa shi. In baka samu daman shafa wannan wuri ba ta fuskar ƙasa kenan, wato taimama, baka samu daman wankewa ba ta fuskar walala, shi kenan wannan wankin ko shafar ya faɗa a kanka game da wannan gaba. Amma ba a yadda ka yi shafa a kan gyambo ba, ko a kan abun nan, a kan bandeji ba, wannan bai tabbata ba a sunnar Annabi. Ijtihadi na malaman fiqh suka gina kan hadisi da'ifi. Na'am.
Tambayoyi ne guda biyu suke cewa za ta malam ya bayani kan hadisin nan da yake cewa wadda tufasta abincinsa abincinsa ko aka rene shi da haramun ba za a amsa masa addu'a ba. Yace to yaro ne ubansa ya kawo haram ya ciyar da shi, shi gashi nan yana nan kankani kuma ciyarwarsa akan mahaifansa, ya zai kasance wannan abin ya shafe shi?
Wannan yaron tunda ba shi ya nemo ba, wala tazuru wazar tun wuzura ukura, ba ya da laifi kan abinda babansa ya kawo ya bashi, tunda bai kai lokacin da shi zai iya neman abinci da kansa ya wadata ga barin damfara jikin mahaifinsa ba. Wannan hadisi ya zana abubuwan ne da yawa a ciki, ya kawo abin cewa abincinsa haram ne, abincinsa haram, tufafinsa haram, sai ya gina abin, sai aka abin da aka kawo na ƙarshe cewa guzle bil haram, domin a bayar da fa'idar cewa saboda munin tarbiyyar da ya samu a gida, dama can haka aka gina shi, shi ma da ya girma kuma sai ya ci gaba da haka. Allahu a'lam.
Mai tambaya ta gaba yake cewa wani lokaci ne ya kamata a yi wa yaro kaciya a shara'ance,
ba ni da wani masaniya ta fuskar wani hadisi indantacce da ya tantance adadin shekaru ko watanni da za a yi kafin a yi wa mutum kaciya. A iyakacin sani na ba wani hadisi ingantacce da ya nuna adadin shekaru ko kwanaki. A irin waɗannan al'amura wanda hadisi bai zo ba a kansu ana yi barin mutane a kan ƙorfinsu. Akwai dai malaman da suka mustahabantar da cewa a bari sai yaro ya fara yin hankali don ya san zafin fitar da jini a jikin ɗan adam ta yadda shi ba zai so fitar da jini a jikin wani ba wata rana. Amma wannan ijtihadi ne na malamai, ba nassi a kai, zai iya yiwuwa sun yi daidai suna tsaka. Waɗansu kuma suna ganin a yawa yaro yana jariri ya fi sauki saboda ba zai ji zafi ba, dandanan cikin kwana uku ko huɗu sai ga ta warke. Sama da in ya girma ya fara cin abinci abubuwa ya fara motsi da yawace yawace, wani sai ya ga ya fi wata biyu ma bai warke ba, yana wahala.
Mai tambaya ta gaba yake cewa wasu malamai suna fatawar cewa aljannar da aka halitta Adamu cikinta aka fidda shi zuwa duniya ba ita bace aljannar da in aka mutu za a je a shiga, ko akwai wani inganci a wannan magana?
Wannan magana ce tsohuwar magana tun da daɗewa malamai sun yi ta. Mafi ingancin magana aljanna ce ɗaya, su suna kafa hujjar cewa wannan aljannar idan an shige ta ba za a fita ba, ta yaya za a ce an sa shi kuma an fitar da shi, yana ba ita ce wannan ba. Sai ka ce idan an fita ba za a ce idan an shiga ba za a fita ba, a yau shi ne aka ce an shiga ba za a fita ba, a yau ko a gobe kiyama, a ran tashin kiyama ne an shiga ba za a fita ba. Amma duk wani lokaci na kafin kiyama idan mutum ya shiga aka fito da shi ba wani abin da ya kare ka'idan nassin Qur'ani. Wannan zaka samu wannan bayanin a cikin littafin Ibn al-Qayyim mai suna Hadil Arwah ila Biladil Afrah ko kuma Wasful Janna. Littafi ne mai daɗin karantawa kwarai da gaske, yana magana akan siffofin aljanna, abin da ke cikinta, ni'imomin da ke ciki, hurul ini, siffofinsu. Haka shine ma'ana Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ko a cikin wannan littafin ko a cikin Miftahu Daris Sa'ada. Cikin biyun nan dai na fi kyauta zaton a na farkon ne, in baka samu wannan maganar ba a na farkon ka samu a cikin na biyun Miftahu Daris Sa'ada. Ci gaba.
Sai wani dan wake roƙo malam ya karanta masa a sallan isha daga wattabahu ma tashbihu shayatin zuwa abin da ya sawwaka. Wai dalilin sa dan annabi ya kira Abdullahi dan Abbas ya zauna da shi yace masa karatu daga Al-Qur'ani.
A ina ya ga wannan? Abdullahi dan Abbas bai mu gani ba, amma Abdullahi dan Masudi wannan ya tabbata.
To dan Masudi ne
ke dan Masudi
ke rubutu dan Abbas amma.
To kaga wannan sai buri jan tashi sai zo nan dinni sai yi masa. Ai ba cikin sallah sai karanta masa ba. Akwai tambayoyi guda biyu da waɗansu suka bani a rubuce. A ta farko daga ciki wani ya kawo ne hadisi ne dogo ya rubuto sai na manta takardan a gida. Amma ƙarshen hadisin wani sahabi ne ke cewa na fi ku iya siffanta sallar annabi, sai ya nuna musu sallar annabi tun daga farkon kabbara da abin da annabi yake yi har idan ya yi raka'a biyu, da kuma idan ya tashi daga raka'a ta biyu zai je ta uku. Da yake a cikin nassin hadisin sai yake cewa wato yake cewa sannan bayan ya raka'a ta biyu ya zauna ya tahiya yace wato summa menene yace summa idza kama min as-sajdati kabbara, idza kama min as-sajdati kabbara, haka hadisin ya nuna riwayan Tirmidhi. Ba zan zuwa in yi dogon bayani kan ingancin hadisin ko rashin ingancin, yanzu mu ɗauka ya inganta don abinda mai hadisin ya kawo bai fayin sai tambaye su ba, amma na gane mai tambaye su cikin idan kana sallah mai raka'a huɗu ko mai raka'a uku, idan kai raka'a biyu ka zauna ka yi tahiya za ka tashi ka tafi raka'a ta uku, a ina za ka yi kabbara? Sai ka miƙe tsaye ne gaba ɗaya za ka yi kabbara, ko za ka yi kabbara daga zaune, ko kuma za ka yi miƙe tare da kabbara a haɗe? A fatawar da na bayar a kwanakin baya na ce abinda ya tabbata cikin hadisai shi ne za ka iya kabbara a zaune sannan ka miƙe, ka ce Allahu Akbar kana daga zaune sannan ka miƙe, shi ne hadisin Abu Ya'la al-Musalli ya nuna. Na biyu kuma za ka iya yunkurawa tare da kabbara gaba ɗaya, wannan hadisin Bukhari haka ya nuna. Na uku kuma malaman da suka ce sai ka gama miƙewa sannan ka ce Allahu Akbar, muka ce wannan babu hadisi ko nasisin kobo a kai, ijtihadi ne na malamai. Amma su wanda suka kawo wannan hadisi wai da suka ce idza sajada idza menene idza kama min as-sajdati kabbara, hadisin ya ce idan annabi ya tashi daga sujada sai ya yi kabbara,
so sai suka dauka abinda ake nufi da iza kama min sajarati sai in ya miƙe sai sannan ya kabbara ba haka yake nuna ba wannan iza kama min sajarati ma'anarsa iza arada al-qiyama min sajarati kabbara saboda me Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum yaushe ne ake yin alwala kafin sallah ko bayan yin ta sai ce me amma sai Allah ya ce me idza qumtum qumtum ba fi'li madhi bane ba kenan in kun gama sallah ku zo ku yi alwala haka yake nufi fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim yaushe ake yin isti'aza a ƙarshen karatu ko a farkon karatu to amma kai idan ka dauki fassarar wacce da kai a wannan hadisin yanzu idan ka zo nan sai ka ce fa idza qara'ta al-qur'ana in ka gama karatun qur'ani fasta'iz billahi to a'udhu billahi kuma kaga ba zai yiwu wannan haka ba zai yiwu ba wannan idza din abin yana bukatan ka'idar larabci suka ce duk inda kaga wannan idza ta zo a kawo fi'li madhi a gaban ta madhi ne amma ma'anarsa mudari idza kuntu ila salati ma'anarsa idza arada al-qiyama idza aradtum al-qiyama ila salati faghsilu wujuhakum idza qara'ta al-qur'ana ma'anarsa idza aradta qira'ata al-qur'ani fasta'iz billahi minash shaitanir rajim tamma idza qama min as-sajdati ma'ana idza arada al-qiyama min as-sajdati kabbara dan idza fi dawsan tan hadisan wannan shine abinda hadisin ke nuna wa ustazu ala farq fi hadd sai dai mun kawo takardar gobe gaba ɗaya sai mu karanta sharhin hadisin amma dai ni dai bisa ga kikkiawan zatona wannan hadisin an baka shi ko ka rubuto shi saboda wannan wurin da muka yi magana ya ko wanda yi mun magana a kan shi ne shi yasa nake kyautata sosai bisa ga cewa saboda wannan kamar yaje gobe mun fitar da takardar ya ai a kasa ka sauka wannan ka fitar da wannan jumlar ita kadai daga cikin hadisi ka jata ita kadai wanda ke nuna ita ka tambaye mu a dukka to kai hakuri sai gobe kai hakuri kai da take hakuri ba ka da shi ne